الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدئة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثلاثية أصلا، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام، وهم يعبدون الكواكب ويبنون الحياكل للعقول والنجوم وغيرها، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن القلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما فيه: قد تقللت مسلك الروح مني وبذا سمي القليل خليلا. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا، ولكن صاحبكم قليل الله، يعني نساء. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل قليل من قلتي، ولو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم قليلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة الواء وانا مسلا شمي البركة مسلا شمو دبو انا قرنك صنع قفر قورة قفر هكا نكو اوانا يمشي نرانا الثلاثة دار الله ربا الشرن دبقل قوتا المحرم هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ايد الثريه في الثلاثين بتايا واند كما يزولي ليدا شابيو قوتا تايا ميلادية تدبو بيو دبوما اوانا درسينا منماكو ماكو اند ويكي كراتو اشكل لسا في ميسونا التحفة العراقية في الاعمال القلبية واللفر تقي الدين شيخ الاسلام ابو العباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي واندا اكا هيفيشي احران هجرا منذ صلى الله عليه وسلم تريشي لدى ستين دقاء يبر دنيا هجرا منذ صلى الله عليه وسلم تنا دا شكرا تريد وكوي دا شرن دا تقوت اغرين دمشق وانا كمشي لدى سمنا همسن دا بير اجيرن وانا دا رسما اولنا مجلس كيكم وانا شيني ندى سعين دا ترى غريبا دا ابن تيمية هنا منا مغنى أكن المحبة واندوان نن يساش يهي مغنى أكن كوي وألا تفوفين سنقري كما يندبك فارجي أساس اللي قباتا سوى القرآن ياتبتر ودى الله سبحانه وتعالى تفوفي نكمالة ما تطريكي حكا ننسونا المنزو صلى الله عليه وسلم تازو تاتبتر تفوفين الله نكمالة ما تطريكي daga cikin sifofin da tabbatarwa da Allah ko alqur'ani da sunna suka tabbatarwa da Allah madaukakin sarki sifatul muhabba. Allah madaukakin sarki yana son bayinsa na kwarai su ma kuma suna son shi. Allah madaukakin sarki yana son ayyuka na kwarai kamar yanda Ibn Taymiyyah ya yi mana wannan bayani a baya, ya kuma kawo ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke tabbatar da haka. Sannan kuma ya ɗauko bayani akan waɗanda suke korewa Allah sifofinsa na gartattu, sifofinsa na kamala, waɗanda suke yaban Ubangiji ta hanyar kore masa sifofi, ta hanyar korewa ba ta hanyar tabbatarwa ba, su ce Allah ba kaza bane, Allah ba kaza bane, Allah ba kaza bane, wanda wannan ba yabo bane. Yabo shine tabbatar da sifar kamala, ba kawai ka takaita batu akan kore wasu sifofi ba. Kace Allah baya sama, baya kasa, baya ciki, baya waje, baya hada, baya rabi, baya tare, baya kaza, baya kaza, har ma kamar kace babu Allah din. Tunda sifofin da kake bayarwa sifofi ne salbiya ba subutiya ba, wanda kuma ba sifa ne na kamala ba, dan ka zo ka dubi wata katanga ka ce wannan katangar ba ta fitina, ba ta rigima, ba ta munafici, ba ta gulma, ba ta kaza ba, kaga wannan ba yaban katanga kake yi ba, saboda ba ta yin waɗannan abubuwa ne saboda ajizan, saboda rashin yiwuwar haka ta faru daga ita wannan katangar, domin tun farko ma ba a halicce ta dan irin waɗannan abubuwan ba, saboda haka kaga kana kore mata abinda da man can ba a yi ta dan shi ba, kaga wannan ba yabo ba ne. Kamar yadda muka sha misali a nan, ka zo ka samu wani babban mutum mai martaba, mai daraja a cikin al'ummarsa, ana masa kallon mutum ne babba mai mutunci, ka zo yabanta ka rika kore wasu sifofi, ka ce kai ba ɗan dako ba ne, ba ɗan shara ba ne, ba ainihin mai kwasar masai ba ne, kai ba tsera ba ne, ba jaba ba ne ba. Kaga a nan idan akwai masoyansa kusa za ka sha wahala, saboda za su ce ka zo ne ka zage shi, ba ka zo ka yabe shi ba. Duk da cewa magana da kuke faɗa gaskiya ce hakan ne, shi ba waɗannan abubuwan ba ne, to amma ba yabo ba ne ka yi ta kore wasu sifofi wanda daman can ko tsantsar kore su ba wai yabo ba ne ga Allah, ba yabo ba ne ga shi wanda kake korewa. Saboda haka ko da inda Ubangiji ya kore wa kansa wasu sifofi, malamai suke cewa ka ɗauka akwai tabbatar da kamalar kishiyar sifar da aka kore, duk sanda Allah ya kore wa kansa wata sifa to akwai tabbatar da kamalar kishiyar sifar da aka kore, a ce wa ma rabbuka bizallami lil'abid, akwai tabbatar da kamalar adalci a cikin wannan. Ubangiji ba mai zalunci ba ne, ba wai kawai ɗan tsagwaron zalunci kawai aka kore ba, akwai kuma tabbatar da kamalar kishiyar zalunci, shi ne adalci, wato Ubangiji mai cikakkiyar adalci. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة ولا نوم، وهذا لكمال حياته وقيوميته. بقي بايا كامشي حكا ننجن جئي بايا كامشي بقولي وانا نسيهوه برالي بسيلا أكتبت أن الشيواء بنجدي لا ييني ونيكي إيه لا تنسى ولا تتشيني دكانتا. Saboda ka kore waɗancan sifofi don a tabbatar da kamalar sifofin da aka tabbatar, wannan shine ma'anar annafiyu, babu annafiyu al-mahad a cikin sifofin Allah, kawai a kore don a kore, kawai a kore don a tabbatar da kishiyar abinda aka kore. To Ibn Taymiyya ya yi mana gana akan aqidatu at-ta'til, aqidar kore wa Allah sifofinsa, ko rusa wa Allah sifofinsa, ko a ce Ubangiji bai sifantu da wata sifa ba. Ibn Taymiyya ya yi mana maganar cewa asali waɗanda suka kawo wannan ba wasu mutane ba ne na arziki a tarihi. Al-Jahm ibn Safwan shi ya fara fitowa ya kuzuzuta wannan aqidar bainar jama'a, har ya samu mabiya masu koyi da shi. Shi kuma ya same ta daga Al-Ja'd ibn Dirham, da Al-Ja'd ibn Dirham shi kuma ya same ta daga Aban ibn Sam'an, shi kuma daga Falut, shi kuma daga Labid al-A'far, wani da Yahudi da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama sihiri, wanda shine asalin wannan abin nan. To shine na Ibn Taymiyya ke ci gaba da babu tarihin aqida, wato aqidar korewa Allah sifofi, yana so ya gaya maka cewa galibi aqidu marasa kyau da suka shigo cikin wata fi'a ko wata firka, wata kungiya ta musulmi, zaka samu tana da asali ne cikin wasu addinai, musamman tsofaffin addinai da suka gabaci musulunci, suna kudirce-kudircen wasu aqidu waɗanda ba su da kyau, yau da gobe waɗannan aqidun suka rika saɗaɗowa, suna rarrafowa har suka zo suka shiga kwakwalen wasu waɗanda ake ganin musulmi ne, ko waɗanda suka shiga musulunci ba su fahimci musulunci ba, ko kuma waɗanda ba suka shiga musulunci da niyyar su cutar da musulunci. Kamar yadda muka faɗa shi Al-Ja'd ibn Dirham a baya, mun faɗa cewa asalinsa ma ba majusi ne, saboda haka ya shiga kuma musuluncin tare da wannan aqidar ta majusanci, da haka wannan aqidar ta rika tasiri har yake barin ya gauraya musulunci da wannan aqidar ta shi. Haka zaka samu wasu daga cikin manyan mu'tazila kamar Ibrahim an-Nazzam, wanda ake ganin har ma yana da wata kungiyarsa a cikin mu'tazilawa da ake kira an-Nazzamiyya. Ibrahim an-Nazzam asalinsa barhami ne, kamar yadda zamu ji suwaye barahima, ya karɓi musulunci amma kuma ya shigo da irin aqidarsa na farko, to shine idan Ibn Taymiyyah yake so ya hada mana wasu gurbatacin aqidu da aqidu marasa kyau tsofaffin aqidu da suka dade da zuwa kafin bayyana musulunci yace wa aslu qawlihim hadha asalin wannan aqidar tasu ma'khudun 'anil mushrikeena was-sa'iba was-sabi'a min al-barahimati wal-mutafalsifa asalin wannan aqida tasu ta samo asali ne daga mushrikai da sabi'awa da barahima da kuma masu da'awar ilimin falsafa wa mubtadi'ati ahlil kitab da yan bid'ar ahlil kitabi alladheena yaz'umuna anna ar-rabb laysa lahu sifatun thubutiyatun aqlan wadanda suke riya cewa ubangiji ba yana wata sifa ta tabbatarwa kwata kwata ba shi da wata sifar da za a tabbatar masa sai dai al-aquli ba wa ha'ula'i hum a'da'u ibrahim malaitu wadannan su su ne makiyan annabi ibrahim alayhi salam al-khalil wadanda wanda yake badadayin Allah ne alayhi salam wa hum ya'budun al-kawakib suna bautar taurari wa yabnun al-hayakil lil-aquli wan-nujum wa ghayriha suna bauta suna gina guraren ibada ga abinda suke kira al-uqul al-uqul suna nufin mala'iku al-uqul al-ashara wato mala'iku ne guda goma waɗanda sune asalin samuwar dukkan wani abu samanni tun daga al-aql al-awwal har zuwa al-aql al-ashir wanda suke kiransa al-aql al-fa'al wanda kamar suna nufin shine Allah cewa shine illatul wujudi gaba daya shine dalilin samuwar duk wani samanni ma'ana duk wani samanni to daga shine ya samu asalin sa to waɗannan sune falasifa kuma suke fassara su da cewa ana nufin mala'iku shi al-aql al-fa'al suna cewa shine jibril to suna gina musu guraren ibada suna yin butun-butumi da zasu ce wannan butun-butumin al-aql al-awwal ne wannan na al-aql al-thani wannan na al-aql al-thani har zuwa al-aql al-ashir wannan jum ko su yi butun-butumin taurari wa ghayriha da ire-iren su anan Ibn Taymiyyah ya yi mana ishara zuwa ga wasu addinai tsofaffi da daddu yace wannan aqida ta samo asali daga wannan addinai akwai mushrikai sune waɗanda suke bautar wani Allah ka'ida in akai laqin mushriki yana nufin duk wanda zai yi shirka amma itlaqin wannan kalma da farko tana zuwa ga waɗanda kwata-kwata ba su da wani addinin da suka yi da awan samawi ne kamar maguzanci kawai suke suna bautar wasu gumaka ne waɗanda aka ce da su mushrikai duk da cewa wanda zai yi hada Allah da wani ko kowane irin da'awar addini yake yi mushriki ne to amma galibin aka kawo mushrikai a tiyakin da ake magana akan wasu abin nan to ana nufin waɗanda suka hada Allah da wani ba tare da suna da'awar wani addini samawi ko wani littafi ba kamar mushrikan larabawa as-sabi'a da waɗanda suke sabi'awa sabi'awa ana cewa akwai as-sabi'a al-hunafa akwai kuma as-sabi'a al-mushrikun akwai sabi'awa waɗanda suke suna da kudircewar akwai Allah guda ɗaya kuma shi kadai ya kamata a bautawa suna da'awar suna bin addinin annabi Yahya alaihi salam tafiya sai tafiya abubuwan suka rika cakuduwa har suka zama mushrikai wanda daga nan aka samu as-sabi'a al-mushrikun sabi'awa waɗanda suke masu shirka musamman ma yayin da wasu addinai suka zo suka cakuɗi da nasu sai zama da sun rike wasu abubuwa waɗanda suke shirka ne zalla suna kusantar ubangiji maɗaukakin sarki da wannan shirka ɗin su wannan sabi'a har yanzu akwai ire-iren su da cewa sabi'a waɗanda suke al-hunafa babu su yanzu kusan sai dai sabi'awa waɗanda suke suna da'awar su har yanzu da littafin annabi Yahya alaihi salam suke aiki su sun ce annabi Yahya kawai Allah ya aiko musu shi ne annabin da za su yi aiki da abin da suna da littafi wanda suke jingina shi zuwa ga annabi Yahya alaihi salam duk da ƙarya ne ba gaskiya ba ne wannan littafi shi ne suke ɗauka a matsayin littafin da zai koya musu ibada to saboda rauninsu duk wani mai addini in ya zo ya matse su to za su kwashi wani abu na aƙidarsa sun kwashi wani abu na aƙidar yahudu sun kwashi wani abu na aƙidar kirista zaman su da musulmi a kudancin iraki sun kwashi wasu abubuwa na musulmi amma dai suna nan akan aƙidarsu ta cewa su mabiya addinin annabi Yahya alaihi salam ne, suna yin salloli guda uku ne kawai, kuma suka yi alwala, alwala su tana kusa da tayi kama da alwalan musulmi, amma ita sai an kalli al-qibla. Al-qibla kuma shine a kalli arewa, ba kudu ba, ba gabas ba, ba yamma ba, a kalli arewa. Sannan za a yi sallah qubayl ash-shuruq da inda zawal da qubayl al-ghurub, wato kafin gudowar rana ayi guda daya, sannan lokacin da aka samu zawali ayi daya, sannan kuma kafin faduwar rana da ƴan mintuna kaɗan ayi wata. Qubayl ash-shuruq wa qubayl al-ghurub, shi yasa musulunci ya hana sallar nafila bayan sallar asuba, saboda a wannan lokacin su suke tasu ibada, domin suna dakon budowar rana sai su bauta mata. Da qubayl al-ghurub, lokacin da ta yi ja ɗin ta tafi za ta faɗi, a wannan lokacin ma suna bauta mata. Da shi yasa musulunci sai ya hana kwaikwayonsu, ko da kai Allah za ka yi wa musulmi bai shiga masallaci ya yi kabbara, ba ce yana nufin yi wa Allah ibada, baya nufin yana kusantar rana ko wani abu. To amma tun da ya zo daidai da wani lokaci da wasu maguzawa ko wasu arna suke arnancinsu, sai musulunci ya ce to kai kai naka, don kada ma a ga kun yi ɗan yi kama da su. A kayi sujjada, wanda bai san musulunci bai ɗauka duk sai kuci da mutum goro. To sai musulunci ya hana bauta wa Allah a qubayl ash-shuruq da kuma qubayl al-ghurub, aka hana abin nan sallah a lokacin. To wannan yana daga cikin ibadojinsu. Abin nan akwai, suna da baptismen, wannan abin nan wankan tsarki da ake yi wa mutum, irin yadda kiristoci suke yi. To su baptismen ɗinsu shi ne a tsoma mutum cikin ruwa sau uku, musamman ruwan da yake gudu kamar ƙorama haka, a wani tafki a je a tsoma shi sau uku. Suna da malamai hawa, na ƙarshensu shi ne ar-rabbani. To wannan matsayi kuma shi ne na annabi Yahya alaihi salam, babu wanda yake kai shi. Akwai kinzabra, wanda shi ne na kusa da ƙarshe. Alhalali shi ne malamin farko, shi ne suke kira alhalali. Shi alhalali shi ne wanda harkar jana'iza, ɗaurin aure, waye-waye duk yake. Shi bai halatta a ƙa'idar su bai aure bazawara, sai dai aure budurwa. In kuma ya aure bazawara, to an kore shi daga muƙaminsa. To haka duk kuma tsatsiyar duk muƙaman suke, ba auren bazawara. In ya aura, to an kore shi daga muƙaminsa. In ya ƙara martaba, to ko auren da yake yi ya sauka daga muƙaminsa, sai dai ya je ya tuba, an sake masa wankan tsarki, sannan ya dawo ya kuma hawa wannan matsayin nashi. To suna da mu'taqada da yawa, da can idan aka yi mutuwa wani ya bar dukiya, to babban shi zai cinye gado. To amma shigarsu tare da musulmi, takuwarsu da musulmi, sai suka ɗau tsarin gado irin na musulunci. Babu maganar saki a cikin addininsu, sai idan wato mace ta yi babban laifi kamar zina, to wannan lokacin akan iya saki, amma a ka'idar addininsu babu saki. To haka dai addinin yake da wasu abubuwa daban-daban, har zuwa yanzu akwai su, akwai sabi'awa a cikin Iraki, a kudancin Iraki, da wasu a cikin Iran. Ba su da yawa, kuma addininsu ba wani yaduwa yake yi ba, kuma su ba su damu da harkar siyasa ba. Abinda suka damu da shi 'yan sana'o'insu, musamman abinda ya shafi kiran gwalagwalai, wannan shi ne yawanci suka fi damuwa da shi, harkar kiran gwalagwalai. Yawanci masu harkar kiran gwalagwalai da azurfa a Iraki za ga sabi'awa ne waɗanda suke da wannan abin. Saboda haka su suna kwashe-kwashe, sun kwashe wani abu na addinin Yahudu, sun kwaso wani abu na addinin Kirista, sun kwaso wani abu a cikin Majusanci, sannan kuma suna kwaikwayon wani abu na musulmi a cikin ibadojinsu. Sai albarahima shi ne addinin Hindu, shi ne addinin albarahima, addinin Hundus ko Hundusiya. Asali suna jingina kansu ne zuwa ga wani da suke ce masa Barham. a Brahma din nan shine a matsayin Allah su suna daukar shi ne Allah shi Brahma sannan duk wanda yake kun wannan addinin yana jingina kansa ne zuwa ga wannan shi wannan tsohon addini ne tun kafin bayyanar Annabi Isa alaihi salam tun kafin bayyana tun karni na 15 kafin bayyana Annabi Isa alaihi salam kuma Aryawa Aryun jinsin Aryuna da suka zo suka yaki yankin India kusan a gurin su suka kwaikwayi wasu abubuwa wanda suka su kuma har hada suka tashi addinin su da cewa su ma suna da cewa addinin nasu addini ne samawi wato addini dai wanda ya sauka daga sama amma waye ya saukar da shi su ba su da da'awar cewa akwai wani annabi da ya saukar da shi shi wannan Brahma din kusan shi ne ya kawo addinin da kansa saboda haka suna da ƙidar cewa shi Allah da kansa shi ne ya sauko a cikin sifa ta ɗan adam don ya sanar da su shari'a da yadda za su tsara rayuwarsu shi da kansa shi ya sauko ya yi wannan kaga a gurin su ba annabawa ba manzanni don shi Ubangiji din ya ɗau nauyin abin da kansa to sannan suna da wasu alloli kusan kowane abu na ɗabi'a na nature yana da allansa a gurinsu akwai allan ruwa akwai na iska akwai na wuta akwai na walƙiya akwai na tsawa akwai na hadari akwai duk kowace ɗabi'a da za ka gani to akwai allansa a gurinsu sai dai suna taƙaita manyan allolin ne a cikin guda uku shi wannan Brahma ɗin da Vishnu da kuma Shiva waɗannan guda uku su ne suke haɗuwa su zama kuma ɗaya kaga anan ne kiristoci suka ɗauko trinity asalin inda kiristoci suka samu trinity kenan sun samo shi ne daga addinin ƙaranan hindu tsohon addinin hindu saboda na gaya muku addini ne tsoho tun gabanin bayyanar annabi isa alaihi salam da wajen ƙarni 15 to kuma ya samu ya addinin ya haɗu sosai ya yi ƙarfi don har zuwa yanzu mafiya yawancin mutanen indiya wannan shi ne addininsu mafiya yawancin mutanen indiya majority na mutanen indiya wannan albarhaniya ɗin ita ce addininsu suna da littafin da suke ɗauka a matsayin shi ne littafinsu mai tsarki wanda suke kira veda littafin veda ɗin nan littafi ne wanda yake da wata irin luga kamar tsohon yaren tsohon harshen indiya sanskrit ɗin nan kusan shi ne aka yi rubutun da shi don veda ɗin kanta kalma ce sanskritiya kalma ce da take nuna ilimi saboda haka ita ake kiran wannan littafi da shi lugarsa luga ce gabida harshe ne mai wahalar fahimta yana kunshe da wasu wani zaurance wanda ba kowa ke iya fahimtarsa ba sannan sun kasa shi gida uku akwai Yajur Veda, akwai Sama Veda, akwai Atharva Veda duk kashe-kashenta ne kowanne kuma akwai inda ake amfani da shi wato kuma babu wani addinin da ya tabbatar da tsabasiya wato karkasa mutane aji-aji kamar addinin India tsohon addinin India Hindus shi ne addinin da ya zo ya karkasa mutane hawa-hawa aji-aji kamar aji hudu ne akwai ajin farko su ne ajin su waɗannan barahima ɗin wanda su ne malaman addinin kansa kuma su waɗannan malaman addini ɗin su ne kuma allolin addinin har ila yau don duk wanda ya kai wannan abin da to zai iya riƙa ya zama Allah gwargwadon irin yadda ya sadaukar da rayuwarsa zai iya zama Allah sadaukar da rayuwar da za ta sa mutum ya zama shi ma ya shiga cikin alloli ya shiga cikin alloli masu sahun shi oga din Brahma din abin da zai sa ya zama aka shi ne ya gaba ɗaya ya guce ya guje wa dukkan wani abu na jin daɗi dukkan wani abu na jin daɗi na rayuwa ya zama baya yin kowane abu a rayuwarsa baya san kowane abu na duniya baya aikata kowane abu na duniya to wannan shine idan ya mutu ruhinsa zai yi sama har ya je ya shiga duniyar waɗannan alloli shi ma ya zama su to kaga anan ne sufanci ya samu shi ma tashi aqidar ta cewa ai kalwa a kaurace wa duk kayan jin dadi na rayuwa kada a ci mai kyau kada a sha mai kyau kada a sastara mai kyau a zauna cikin datti ka duba wani irin addini ne in kai aikin kwarai suka ce ruhin mutum zai kuma dawowa ne a cikin wani jiki daban ya ji dadi shine tanasul arwa in kai aikin kwarai yadda addinin ya tsara to mutum ko ya mutu zai sake dawowa a cikin wani jiki sai yasa su an yi mutuwa ake kona gawa saboda wai a bude mata kofa a bude wa ruhi kofa ya samu ya yi sama sai yasa ba a bar gawa haka nan sai an kona ta to yadda aka kona din suna cewa ruhin zai yi sama in mutumin kirki ne wanda ya yi ko ya aiki da koyarwar addinin to sai ya dawo kuma a wani jiki na musamman kuma ya ji daɗi don kuma ba mutumin kirki ba ne sai ya dawo a wani jiki na musamman kuma ya sha wahala ko a fitar da shi a wani jiki na dabba ya zo a jaki ko a kare ko a wani abu haka wanda za a zai wahala a rayuwarsa saboda sakamakon abin da ya kaga babu ranar lahira kenan to wanda kuma bai yi wani aiki ba bai yi na kirki ba bai yi na banza ba to wannan shine kuma yake zama Allah a gurin to wani irin addini ne kai aikin kirki ba za ka zama wannan ba za ka samu wannan mukam ba sai in baka yi komai ba baka yi aikin kirki ba kai na banza ba gaba ɗaya kai haka ce kaga anan aqidar sufanci ta cewa za ka yi wani matakin da ba sai kai ba ibada saboda kai ba ka zama Allah sannan suna da aqidar wahdatul wujud su suka kawo aqidar wahdatul wujud domin shi wannan brahma din kusan sun ce shi ne yake shiga cikin dukkan wani mawdu dukkan wani mawdu wani sababbi to akwai wani bangare na jikinsa a jikin wannan sababban shi yasa da suka kasa mutane suka kasa al'umma gida hudu kashin brahma su ne farko waɗanda suke alloli ko kuma malaman addini wannan shi ne kashin farko wanda babu wanda ya kai sa sai kashi na biyu kashin kashtar su kuma su ne kamar sojoji mayaka sai kuma kashi na wanda suke kira wish su kuma kashin wish shi ne kashi na uku kashi ne na 'yan kasuwa da kuma manoma sai kuma shoulder su ne na ƙarshe su kuma waɗannan bayi ne a al'umma su ne bayi an yi su ne don su riƙa yin hidima ga waɗancan azuzuwan guda uku na sama to shi ajin farko ajin brahma barahima din ajin su suna cewa su an halicce wato an halicce su ne daga hancin allansu abin bautarsu daga hancinsa aka halicce sai yasa zama suna da ɗaukaka sosai kashtar kuma waɗanda su ne kamar mayaka wanda su ne class aji na biyu su kuma an halicce su ne daga sangalalin hannunta zira'inta sai kuma waɗanda su ne wish waɗanda su ne kamar manoma 'yan kasuwa su ne ɗabaka ta uku su kuma an halicce su daga ainihin cinyarsa sai na ƙarshe su ne shoulder ɗin shoulder su kuma an halicce su ne daga ainihin ƙafafuwansa saboda haka kaga kowanne ɗan adam a gurinsu yana da wani nasibi na allantaka sai dai gwargwadon irin inda aka halice shi gwargwadon matsayin da yake da shi a cikin al'umma za ka sai ya zama nan suna da wasu dokoki masu tsauri dokokin masu tsauri shine ɗabaƙoƙin nan uku da farko akwai abin da suke kira kanun manu wanda shine ya tsara musu dokokin da za a riƙa tafiyar da al'umma gaba ɗaya a kansa ɗabaƙa ta ɗaya da ta biyu da ta uku za su iya auratayya a junansu ɗan kasuwa za su iya auratayyar sojoji so za su iya auratayyar ɗan kasuwa za su iya auratayyar wanda yake cikin ajin barahima ɗin rijaluddin malaman addini amma ɗabaka ta ƙarshe wannan ɗabakar ta shodar su babu aure ba za a aure su ba ba za a yadda su auro waɗancan sai dai a junansu su ta yi amma ba za a yadda a ba su ba daga cikin waɗancan ajujuwa ko a aure su da waɗancan ajujuwa su aure su ba za a yi haka ba ya zama da kuma yana daga cikin abinda shi wannan addini nasu yake gaya musu na dokoki da zamantakewa dukkan wani wanda yake cikin ajin barahima aji na farko zai iya kwatar dukiyar wannan shodar ɗin ko nawa yake so kuma ba abin da za a yi dukiyar wannan na ƙarshe din ya ku bayi ta halatta ga su waɗancan da farko za su iya karɓa su ci ba tare da hisabi ba sannan kuma yaro kankani ɗan shekara ɗaya kamar wanda yake aji da farko barahima kamar uba yake ba wanda yake ajin ƙarshe ɗan shekara ɗari wato wanda yake ajin ƙarshe ajin ya ku bayi ko ya shekara ɗari to yaro ɗan shekara ɗaya a wancan ajin na farko kamar uba yake a gurin kaga dole ya girmama shi dole ya yi masa biyayya sannan duk wani wanda ya rubuta littafin visa daga cikin ajin farko ajin malaman addini to shikenan ya zama tsarkakakke babu ya shi inda zai kashe aji na ɗaya na uku na hudu na biyu na uku da na biyu da zai kashe su gaba ɗaya to babu komai ya kashe banza saboda shi ya kai wani matsayin da babu wani hisabi a kansa sannan ɗan ajin abin nan bar aji na farko ɗin nan Rijaluddin da zai kashe wani daga cikin mabuzina wato ya ku bayi ya kashe shi to hukumar da za a yi masa shi ne kawai a aske kansa in aka yi wannan to an masa hukuma ta ƙarshe sannan shi barami ba a karɓar haraji a gurinsa duk yadda sarki yake da buƙatar kuɗi zai karɓa gurin ko amma banda barami wanda yake cikin ajin malaman addini sannan kuma wanda yake ajin ƙarshe gara kare da shi gara dabba da shi ba shi da wani matsayi ba shi da wani wata abin da in ya ce zai zauna da ɗan ajin farko ko aka same shi ya zauna da wani ɗan ajin malaman addini sun zauna a guri guda to sakamakonsa shi ne a kone duwawunsa sannan in ya ɗaga hannu ya duke shi a yanke hannun in ya sa ƙafa ya harbe shi a sa ƙafa shi kuma wancan in ya kashe shi to kuma ya kashe banza ko da ba dalili su suna da irin wannan dokoki masu tsauri sannan duk mace in ta yi aure mijinta ya mutu to ita da aure har abada kuma za a riƙa mata kallon wulaƙanci shi yasa wasu ma za su gwammace su kashe kansu cikin matan idan mazajensu sun mutu saboda gudun irin rayuwar ƙanƙanci da za su fuskanta in yau aka ɗaura mata aure mijin ya mutu to kuma har abada ita da aure kuma ba za a yi mata kallon arziki ba a cikin al'umma sannan za a iya ya ɗaura wa yarinya aure tana rarrafe za a iya mata aure kuma aka mata aure tana rarrafen da mijin zai mutu to haka za ta girma ba aure har ta mutu to irin wannan abubuwan ya sa waɗanda suke 'yan ajin ƙarshe ɗin nan saboda ganin irin wulaƙanci da ƙanƙanci da abin nan ya sa wasu da yawa suke shiga kiristanci wasu su shiga musulunci domin sun ga musulunci babu wannan bambace-bambace inna akramakum indallahi atqakum ba ruwansa da ya fifita wani akan wani ganje ya yi ƙoƙarin ya ga ya rage wasu abubuwan da kuma daular indiya ta yanzu sun yi ƙoƙarin musamman abin da ya shafi auratayya da mace ɗin nan a yi ta wulaƙanta ta ko a hana ta aure duk sun yi ƙoƙarin gwamnati a gwamnatance ba a addinance ba a gwamnatance an soke wannan gandi da ya yi ƙoƙarin yin wannan gyare-gyaren a cikin addinin kusan ƙaifin mun kashe shi suka yi wannan ya sa ya rasa ransa to wannan addini yana da aƙidar wahdatul wujud cewa kowa Allah ne sabon mai ɗaya ne daga nan ne aƙidar wahdatul wujud ta shigo cikin wasu daga cikin musulmi sannan suna da aƙidar cewa akwai Allah abin da allolinsu ba a ɗansu da sifa ba a sifanta su da wata sifa kaga inda ta'atil ya samo kuma asali shi ma ta'atil ya samo asali suna da aƙidar kuma trinity wanda kiristoci su ma suka kwasa a to shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa wannan aƙidar ta ta'atil asalinta daga sa'iba ne daga cikin barahima da al-mutafalsifa masu da'awar ilimin falsafa waɗanda suke girmama malaman Girkawa malaman Yunan waɗanda su kuma sun abin da bayyana a garin Athena cikin ƙasar Yunan ƙasar Girka tun kafin aiko Annabi Isa da shekaru masu yawa sama da shekara 400 suka bayyana wanda su tunanin su yaya za su gano asalin abubuwa amma tunda babu wani littafi babu wani annabi babu yadda za a yi su iya gano Allah bisa ga hakikar yadda yake sai dai ai talibai wasu su ce iska ne asalin dan a duniya din asalin ta daga iska ne saboda ka iska din shine kamar Allah abinda suke kira al-illatul fa'ila al-illatul zuba su ce Allah ba tunda ba san kalmar Allah ba sai dai al-illatul fa'ila to al-illatul fa'ila din kai in ka tsaya ka kalla sai da bincike suke su gano Allah wanda yayi sama yayi kasa yayi kowa wasu su ce asalin kowa da komai ruwa ne wasu su ce wuta ce wasu su ce iska ce wasu su ce nature ce kawai wato haka abin ya faru kwana ba tare da wani abu ya samar da shi ba haka ba su san akwai lahira ba ba su san akwai wuta da aljanna ba ba su san littattafan Allah ba da annabawa ba su san waɗannan ba ba su san da mala'iku ba daga iya inda tunanin su zai kai iya nan sai yasa mu'minai musulmi ya zan yana daga cikin aqidar musulmi al-iman bil ghaib alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa bima razaqnahum yunfiqun al-iman bil ghaib shine kai imanin da wani abin da hankalinka bai tabo shi ba bai kai gare shi ba amma kuma al-qur'ani ya gaya maka wahayi ya gaya maka akwai shi to kaga wannan sifa ce ta wadanda suka karanci addini na kware suka karanci littafin da Allah ya saukar shi yasa ubangiji ya kawo wannan magana a bayan fadar saukar da littafi alif lam mim zalikal kitabi la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi baka shi alqur'ani shine zai baka labarin wani abin da kullunka ba za ta iya tunano shi ba yanzu kawai a kare ka da kwakwalwarka kawai ya zaka san akwai wata malaika ba za ka sani ba ya zaka san akwai wata aljanna da wata ba za ka sani ba haka da kwakwalwarka ka san akwai sirati akwai hisabi akwai kaza duk ba za ka iya sanin wannan ba da kawai tsagwaron tunaninka duk yadda kake ga kwakwalwa da kware da abin nan zarangwana wajen tunani ba za ka iya tafi waɗannan ma'anoni ba sai idan wahayi ya zo maka da wannan sannan ka iya ka gane to su falasifa ta bauta lokacin su babu wani annabi Isa ya abin nan annabawan bani Isra'ila sun dakata annabi Isa bai bayyana ba a da wannan dan tsutsukin kuma dan adam bai zama haka nan a ce ga wannan adam ya zauna haka nan zuciyarsa baka tararo wani abin da zata ce ya fi karfin kowa dole sai zuciyarsa ta yi wannan tunanin ta tunano menene ya fi karfin kowa me yayi sama yayi kasa yake rike da sama da kasa yake gudanar da rayuwar abin da fito da wata da gudanar rana a sama da taurari da saukar ruwa da waye dole tunanin dan adam sai yayi kokarin gano waɗannan abubuwa dan ya san dai shi ba shi yake yi ba yana ga akwai abu da yake gudana amma ya rasa waye yake gudanar da shi to in babu wahayi babu jagorancin annabi to za a yi tashirbi ne shi yasa yana daga cikin hikima ta aiko annabawa don su yi wa ɗan adam jagora su nuna masa to ga abin da kake nema ka ga sai yadda yake kaga yadda yake to waɗannan al-falasifa sun yi ta kokarin binciko wasu abubuwa amma da ƙarshe dai basu iya gano wani abu na gaske ba duk da dai zuciyarsu tana gaya musu akwai wani abu akwai wani sufafawa karfin da ya fi na kowa to amma me shi sun kasa ganewa sai dai a yi ta kama-kama kuma su karin kima a tsakankanin su wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne amma kuma wanda zai iya kawo wata hujja da za ta nuna abin da ya faɗa ɗin shi ne daidai to har lokacin da Allah ya aiko annabi Isa alaihi salam ya zo da shari'a har kuma bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan falasifa an ci gaba da girmama su a duniya saboda rubuce-rubucen da suka aje da tsare-tsaren rayuwa da suka tsara irin su Sokrat irin su Aflatun waɗanda su ne suka gina demokuraɗiyya wanda yanzu duniya take tusabbihu bihamdiha su suka tsara wannan su suka fara tabbatawa a isbarta a cikin a ƙasar Girka tun kafin bayyanar abin nan Aflatun ya zo daga tun Almadinatul Fadila wanda wani abu ne kawai a kwakwalwa ce za a iya suranta ne amma ba zai yi wa a aikata ba Almadinatul Fadila a samu wani gari garin da babu laifi ko kadai ko kadan a ciki ba mai laifi kuma babu mara lafiya wannan kowa a garin mai lafiya ne kuma kowa a garin mai wani aiki ne mai amfani ne kuma babu wani wanda zai yi ma wani laifi saboda haka garin ba ya bukatar gwamnati ba ya bukatar kurkuku ko kotuna da sauransu kaga wannan ba zamanin wani annabi da aka taba samun ko zamanin annabi an samu wadanda suke ba su laifi ne an musu hukunci to amma Abdulaziz ya yi wannan tunanin a kwakwalwarsa kuma ya kawo tsare-tsaren da yake ganin za a samar da Al-Madinatul Fadila wanda yana nan a rubuce abubuwan da ya ambata to ba gushe ba ana samun waɗanda suke girmama waɗannan su Aflatun su Sokrat su Aristophanes da sauransu suna ganin ma har ma aka samu wasu daga cikin masu da'awar musulunci suna zaton ma waɗannan annabawa ne akwai waɗanda suka riga zaton annabawa ne suka ce su ne Allah ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka su ne su Aflatun akwai wani malami a jami'a shi haka yake faɗa wai shi an ba shi koyar da falsafa to me zai iya girmama ilimin da yake koyarwa shine gaya wa ɗalibansa cewa ai Aflatun annabi ne saboda yana karkashin minhum man lam naqsus alayka Allah dai kawai bai ba labarin Aflatun ba to kina kai ka samu labarinsa har ya zama annabi kuma Allah ce bai ba da labari ba kai ya kai ka san annabin ne to waɗannan nazariya din su cewa akwai Allah amma ba shi da wata sifa da zaka iya sifanta shi da shi kamar yadda musulmi za su sifanta Allah da ji da gani da kudura da irada da rayuwa su abun sai dai a sifanta shi da sifat talbiya to shine Ibn Taymiyyah yake cewa asalin wannan nafi sifatillah wata aqida ce da tararrafo ta shigo daga waɗannan wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yake ishara zuwa gare shi yace wa mubtadi'ati ahli alkitabi da yan bid'ar ahli alkitabi kaga ahli alkitabi ma akwai yan bid'a kamar Allah ce wa rubaniyya sanibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha rubaniyanci a ce babu jin dadin rayuwa a kauracewa al'umma a shiga jeji a shiga dawa a shiga koguna a zauna da dabbobi a jeji kaga wannan su ma kiristoci sun dauka ne daga barahima daga wajen barahima su suka fara yin wannan da kuma addinin buza albuziya su ma suna da wannan to kiristoci a wajen su suka dauka sannan ya rarrafo sai kuma ya shigo cikin wasu jahilan musulmi wanda ake daukan wannan kusanci ne ga Allah a haramta wa kai jin dadi kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وشيء ده وانا لو كتير سنة أسلم أبو يلا تيما كاوا كجانا برنف كجانا إلا كجانا أي بنسا لو وانا أبو أبا كشيء أقول شيء تيك أو كار النبي ده يزوج كوي وانا كوبا هكا بني أبو بوا ده وانا سك شيء ده سكين سوبان شيء أسلم ده غير وانا أنا أبو بوا سمو ده تابو كوار أن أمو ميدا كسامو wannan futuhat musulunci ya shiga kasashe daban-daban to kuma ya ci karo da addinai iri-iri musamman irin waɗannan da duk addinan to cakuɗuwa da su sai wasu suka rika tasirantuwa da wasu abubuwa ba tare da sun sani ba sannan akwai wanda suka je suka karanto wasu abubuwan daga cikin suka zo suka shigar da su cikin koyarwar musulunci saboda wata manufa sai da zaka a tarihin sufanci da farko bai ɗauki irin wannan sifa ba haka yake ba mutanen farko da ake jingirawa sufanci su ba haka suke ba ba su da irin waɗannan aƙidun da yanzu ake ta kai ruwa rana a kansu za a ga irin su Junayd Sayyidu Ta'ifa irin su Ibrahim ibn Adham irin su Sahal ibn Ibrahim al-Tusturi Sahal ibn Abdullah al-Tusturi irin su Abu Sulaiman al-Darani irin su Abdul Qadir al-Jilani za ka samu duk ba su da irin wannan tunanin ba su da irin waɗannan aƙidun amma tafiya tana tafiya lokacin da su halashi suka fara shigowa cikin harkar sun shiga kasar India sun je sun yi karance-karance irin na waɗannan littattafai irin su Veda din da sauransu sai suka zo suka cakuɗa koyarwar sufanci da wannan sai zan an ce sufanci ba ma a tunanin waɗancan mutanen sai dai a yi tunanin abinda waɗannan na baya-baya suka zo a kashi su waɗancan na farko abinda suka ɗauka ko ake jingina musu shi ne gudun duniya a yi zuhudu a yi ta ibada a kaurace wa mutane duk da cewa shi musulunci bai kwadaitar akan a kaurace wa mutane haka kawai ba annabi ya ce al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum khayrun min al-mu'min alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala adahum ka shiga cikin mutane ka hakura da tutarwar su ya fi alkhairi ga wanda zai ki shiga cikin mutane ya ki hakuri da tutarwar su zaka shi musulunci yana so ka shiga da zun anan ne zaka yi wani aiki irin da annabawa shine al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to duk da haka dai su wadannan na farkon babu irin wadannan miyagun akidu a tare da su. Shi yasa a wasu littafin Ibn Taymiyyah za ka ga yana girmama wadannan na farkon. A cikin littafin Al-Istiqama za ka ga yayi ta maganganu akan wadannan na farko da irin abubuwan da suke faɗa, wasu abubuwa ne da suna da alaka da tarbiyyar dan adam. Sun kwaso wasu abubuwa daga waɗannan addinai, Ibrahima, Buziya da sauransu, sun shigar da su da sunan sufanci, irin su Hallaj ibn Arabi, Al-Hatimi al-Tahi, irin su ibn al-Farid, irin su ibn al-Sab'in, irin su Sadruddin al-Hudawi, irin su Abdul Karim al-Jili, mai littafin al-Insan al-Kamil da sauransu da sauransu. Ibn Taymiyyah ya ce alladheena yaz'umuna anna ar-rabba laysa lahu sifatun thubutiyyatun aslan, laysa lahu sifatun thubutiyyatun aslan, waɗanda suke da cewa Allah ba ya da wata sifar da zaka tabbatar sai dai sifar da zaka kore. Wa ha'ula'i hum a'da'u Ibrahim, dan wannan makiyan annabi Ibrahim ne, tunda Allah ya riki annabi Ibrahim wa taqaba Allah Ibrahim khalila, su kuma suna so su haramta masa wannan kulla din da Ubangiji ya yi masa. Kuma a'da'un nabi ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ya rike shi khalil, ya ba shi wannan sifa ta badatayinsa. Al-khulla ita ce a'la al-mahabba, a'la alwa'il mahabba, mafi kololuwar nau'i na soyayya. Wa hum ya'buduna al-kawakib, suna bautawa taurari. Wa yabnuna al-hayakin, suna gina wuraren ibada. Lil uquli, ga abinda suke kira al-uqul, al-aql al-awwal har zuwa al-aql al-ashir wanda muka yi magana, wan nujum da taurari wa ghairiha, da ire-iren waɗannan. Wa hum yunkiruna fil haqiqati an yakuna ibrahimu khalilan, a haƙiƙa waɗannan suna inkarin a ce annabi Ibrahim alayhi salam ba daɗi ne na Allah, aw Musa kaliman, ko a ce annabi Musa wanda Allah ya magana da shi ne, duk suna inkarin wannan ba su yadda ba. Li'anna al-khulla alayhi, saboda kalmar khulla, kalmar khulla hiya kamalul muhabba, ita ce cikar soyayya, al-mustaghriqatu lil-muhibb, wanda ta nitse masoyi gaba ɗaya, ma'ana ta game masoyi ta kowane ɓangare, yana san shi ta kowane ɓangare, ta ratsa jininsa da jikinsa da tsokarsa, kace wani khalil dina ne, ma'ana yana da wannan matsayin, yana da wannan matsayin, kana jin kana san shi sanda ba za ka iya bari ba, ba za ka iya rabuwa da shi ba. Kamar yadda wani mawaƙi yake cewa shi ne al-Bukhtari ne, waƙar Bukhtari ce, qad takhallalta maslaka ar-ruhi minni wa bidha summiya al-khalilu khalila, wato ka shiga dukkan wanda makwarkwada wata hanya ta ruhi a jikina, ma'ana duk inda ruhi na yake to ka shiga ciki, ka shiga wannan hanyar, kaga kenan ko ina da ina a jikinsa wannan soyayya ta ratsa. Wannan ita ce khulla, kaga sai amfani da takhallalta dan ya ishara zuwa ga wannan kalma ta al-khulla. Wa idza sumiya al-khalilu khalila, saboda haka ne ma aka kira khalilu al-khalil. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وعن حديث عبد الله بن مسعود ني حديث عبد الله بن مسعود نعم ابن تيميه اجي غير زوا ابو سعيد ابي سعيد الخدري اما ابين ده يكي اكو حديث عبد الله بن مسعود ني في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ده اكيد زي ريكي وني alam duniya ya zama khalilina to da nariki Abu Bakar ya zama khalilina walakin sahibukum khalilullah sai dai ma'abocinku abokin zamanku yana nufin shi kanta badaɗayin Allah ne wato kulla ce tsakanina da Ubangiji ba wani kuma wanda zan iya kulla wannan kulla din tsakanina da shi da akwai shi to da ya zan Abu Bakar wanda shi ke nuna martabar Abu Bakar ta ƙara ta kowa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam. Da a ce akwai wanda zai bashi wannan matsayi na kulla ya zama khalilinsa, manzo Allah ya ce khalili na wane, to da ya zan Abu Bakar Siddiq ne, sai ya ce walakin da sahibukum khalilallah, ya'ani nafsahu, yana nufin kansa. A wata riwayar inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا بعدي با وتخلر قول خليلي وتقول ايه وده زي دوكا ني خليل ثاني تو ني با روانا ده wannan akwai riwaya da hadithan abu zarra da hadithan abu hurairah da ausani khalili ko to nan malamai sun yi takaddama wasu sun ce ya faɗi wannan bayan mutuwar rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a gaban shi ya faɗa ba kuma shi yake cewa shi ne khalilin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai annabi ne khalilinsa ba akwai bambanci tsakanin ya ce annabi khalili nani wato annabi ya ce wani khalili nani ko kuma shi wannan ya ce annabi khalili nani ma'ana shi ta bangaren sa ya iya cewa san annabi ya ratsa ko ina a jikina don haka ina jin shi khalili nani amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bashi shi wannan matsayin ba shi duk wani wanda zai ce ya ce ni khalilin sa ne to ya je ya faɗa wanda tsakanin shi ni da kansa ni ba ruwana an gane ko to wasu na ganin bai kamata Abu Huraira ko Abu Dharr ya faɗa haka ba bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana wataƙila bai ji ba wannan magana shi yasa ya faɗa inni abra'u min abin law kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan inni abra'u ila kulli khalilin min khullati wasu na cewa Abu Dharr ko Abu Huraira da suka ce ausani khalili ko amarani khalili ba su ji wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba dan babu bambanci ko su ce annabi ne khalilin sa annabi ya ce shi wani khalili dane ko shi wani ya ce annabi khalili dane suka ce babu bambanci don haka za a dauka akan ba su ji wancan abin da wanda yake magana tura bashti ɗaya daga cikin malaman hadisi na India wanda TV shi yana ganin fassara ta farko da muka faɗa din nan ita ce ya kamata to amma al-Mulla al-Qari a cikin littafin sa Mirqatul Mafatih shi yana ga magana tura bashti ita ce daidai a dauka cewa Abu Huraira da Abu Dharr ba su ji wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba walau kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalila la takartu Abu Bakr al-khalila da a ce akwai wani a nan duniya da zai rike shi khalili da na rike Abu Bakr wa fi riwayat inna Allah takhadani khalila a wata riwaya manzo sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya rike ni khalilin sa kamar takhadha Ibrahim khalila kamar da rike Ibrahim alaihi salam ya zama khalilin sa wannan yana nuna maka Allah madaukakin sarki ya rike annabi Ibrahim khalili ya rike annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin khalili da kaga akwai isbatul khullati ga ubangiji isbatul mahabba tabbatarwa da Allah cewa yana son bayansa na kwarai akwai wanda yake masa so na ƙarshe in muka ce tabbatar da mahabba muna nufin tabbatar da wannan lafazi na ahabba yuhibbu mahabbatan ko tabbatar da lafazin al-khulla akwai wasu lafuzza da watakila akan yi amfani da su a yare wanda suna ɗauke da ma'anar soyayya amma soyayya mai wani nau'i mai wani ɗauke da wani jinsi kamar misali a ce bege shi za a ce Allah yana bege bai kamata ba a ce Allah yana dan saboda bege soyayya ce amma an sanya kake ko ita ce al'ishku bege a ce ubangiji al'ashiku mai bege ne wannan babu ladabi kuma ka tabbatar da Allah wata sifa da bai tabbatar da kansa irin ta ba Ibn Taymiyyah zai zo ya mana magana akan matakan al-mahabba a gurin larabawa su hawa ne yana fara tun daga mahabba har ya tike da al-khulla kowanne kuma da irin nau'in sa da irin kamarsa shi yasa malamai suka ce akwai kalmomin da ake amfani da su kan wani nau'i na su bai kamata a yi amfani da su wajen sifanta san Allah ba saboda ba inda shari'a ta zo ta yi amfani da wannan kalma wajen sifanta san Allah ne a cikin alkur'ani ko a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kai yana daga cikin ladabi kada ka yi amfani da wannan ka ce Allah abin bege na ko Allah yana begen annabinsa ko yana begen wani wannan kalmar bege din nan ba ladabi a cikin ta saboda ka koda za a tabbatar da Allah mahabba to kada a yi amfani da kalmar da take da wata ma'ana kuma ba ta zo a cikin nasi ba don haka wasu mawaƙa za ka suna ta irin wannan bege Allah yana bege ko suna begen Allah wannan ba baya daga cikin ladabi mai kyau don haka Ibn Taymiyyah yanzu ya fara wannan magana kenan ban san ni ma ina zai tsaya ba amma dai mu bi shi a hankali kuma kan mu kosa Ibn Taymiyyah yana da irin wannan shakundun ne wani lokaci in ya shararo wata magana sai ka gaji da binsa in ka ce za ka tsaya hutu kuma ya tafi ya bakka za ka dole ka hakura kai ta bin shi a guda haka duk inda ya shiga ya hau sama ka hau ya duro ka duro saboda haka yanzu ya fara kenan zai zo ya gaya mana cewa al-khulla dinnan banda Allah babu wanda annabi ya kirki kalili amma mahabba ya soji mutane da yawa shine zai kawo hadisi da dama wanda annabi ya ce wani ina san ka wani ina san ka wani ina san ka kalmar mahabba kenan amma babu inda yake wani kalili lani tunda yace banda Allah babu ba wanda wani kalili ubangiji ya rike shi kalili kamar da yake Abubakar amma kalmar al-habib ko al-ibrahim afwan kamar da yake ibrahim kalilin sa amma kalmar hub to annabi ya amfani da ita ga mutane daban-daban ibnu tayyib zai kawo hadisan da suke nuna haka wanda haka zai zama shine wanda matashiyar karatunmu na sati mai zuwa insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wanda yake assalamu alaikum mallan dangane da wata yarinya da take mahaifinta yana son ta yi karatu kuma ga miji ta samu to abinda ya faru ne mahaifinta inji shi yace kuma ban hana ta aure ba wato yaran da take son ta aura bai da akida wato ba akidar mu dai da shi ba dan bid'a ne ni kuma dan ahlus sunna ne ba zan ba da siyasa ga dan bid'a ba saboda haka ina roƙon mutane su tsaya da addu'a malam ya tsaya da addu'a da sauran ɗan uwa Allah ya kawo mata miji na gari to a jiya a wancan satin mun yi maganar siffofin da ya kamata mace ta aura duk da ba mu san dai me ya faru ba kuma shi daman mai fatawa yana fatawa ne gwargwadon yadda aka yi mata tambaya ba lallai ne tambayar nan ta zama haka take ba amma dai in abin haka yake to wannan ce azza in ba haka take ba kaga in ba abin haka yake ba kaga azza za ta canza a haƙin uba ne ya kula da wanda zai aure yarsa dan ubangiji ya dora masa wannan nauyin Allah madaukakin sarki shi ya dora masa nauyin ya bare iyalinsa daga fadawa ta farkin kan wuta ko anfusakum wa alaikum nara yana daga ciki idan yarsa ta balaga zai mata aure to ya kokari ya hada ta da wanda yake tsammani wanda yake sa ran cewa mutumin kirki ne zai taimake ta a addininsa kuma addini shine farkon abin da ake dubawa wala abdu mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum kuma annabi da yake farfar bi zati jini taribati yadak hatta ga mace ita ma ya kamata ta samu mai addini wannan zai taimaka mata amma wata ta je ta dauko wanda ba zai taimake ta a addininsa ba ya za a yi mutum yana sunna yarsa misali ta dauko dan shi'a da ce za ka aura kaga ai ba yadda zai yi sai dai gara ta mutu saboda haka kaga wannan dole uba ya tsaya ya ga cewa ba da shi aka hada karfi da karfe aka taimaka wa dan bid'a aka ba shi ya halakar da ita ya halakar da zuriyarsa ba wannan uba yana da dama ya faɗa haka yana da dama kuma ya dage ita kuma ya kamata ta ji tsoron Allah ta hakura ta nemi wani wanda yake da addini annabi ne yace a nemi mai addini ba wai ubanki ne ya baki wannan dokar ba doka ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ke kina mu'mina da kike imani da annabi to kine ki yadda da wannan dokar ki sani a nan kika yi ubanki biyayya Allah kika yi wa saboda haka ki nemi yaro mai addini kuma wannan ya nuna cewa shi a shirye yake in kika samu miji mai addini miki aure ba magana da ya hana ki aure cewa sai kin yi jami'a in ma da kin fahimta ka to yanzu ya janye wannan saboda ka kin ga ba su kofa ya bude miki kofa saboda ka sai ki nemo mai addini a ya abin nan shi kuma kada ya tsananta yace sai wanda yake mai irin nashi wajen kokari da dagewa kullum ana masallaci ana makaranta sai ba samu ne Allah sun da amma ba sai zuwa karatu bane zaka tayo daga baya ma'ana dai kai ya tsananta yace sai ya kai gejin ta shi kan shi muna kyautata da san nashi addinin insha Allah top ne to kada yake sai top zai bawa ya duba dai wanda yake ba a zargin sa da wasu abubuwa waɗanda za su bata mutum suna ko su bata maka addinin ka ko da koyar da wani sakaci da dan wani kasawa haka ya yi ta masa addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi istiqama cikakkiya ya da wuya ce bai bayani ba wani yake ce mallam Abdullahi yake cewa iyaye sun kaiwa ga iyayensu bayanin da ya hana da wuya ce shi bai mata bayanin ba sai dai kawai tana ga kamar ba haka din bane to yanzu gashi ya fata ya mutu ya fada bainan jama'a kaga dai da wuya kuma yayi wa kansa yaudara irin wannan wannan yace ina neman bayani akan kuba ya kwace kayan ko dukiyar kansa har sau uku shin akwai nasin da yayi wannan halaccin koko yau sha'anin kuba yana da girma sha'anin iyaye sha'anin iyaye yana da girma akwai hadisin anta wa maluka li abika da kai da kudinka din na ubanka ne imam sana'ani yana da risala akan wannan wanda shi yana ga li abika din nan ba yana nufin ya kwace kayan ɗansa ba ya cinye yake domin in kai wannan fahimtar ka ce uba yana da dama ya cinye kayan ɗansa kaga ba magana kuma gado don da an ce da kai da shi dun nashi ne kaga ko ka mutu kayansa ne dama ba magana kayanka su gada to shi yana ga wannan li abika din ba yana nufin mallaka ta gaba ɗaya ba yana nufin shi ne wanda ya cancanta ya fi kowa cancantar ka yi birrinsa da wannan dukiyar ka taimaka masa da wannan dukiyar sama da yadda za ka taimaka wa kowa tana da dogon munakasha da yawa Ibn Hazm dan shi Ibn Hazm yana ga anta wa malukan li abika ay mulkan li abika mallakar mahaifinka ne akwai risalar As-Sana'ani na jima da karanta ta amma dai abinda ta kunsa kenan don haka uba yana da haƙƙi cikin dukiyar ɗansa ma'ana ɗansa ya kyautata masa wajen ciyar da shi da tufatar da shi da samun masa muhallin da ya dace da shi da kula da lafiyarsa duk sanda ya buƙaci wannan to haƙƙi ne akan ta'ayyama ubansa waɗannan abubuwa shine ma'anar da an tawo ma duka da abika ka zage ƙarfinka ka taimaka wa ubanka lokacin da ya buƙaci haka ka fitar da dukiyarka ka taimaki ubanka lokacin da ya buƙaci haka shine ma'anar da abika din ba ana nufin shi uba kawai ko ɗa ya sani ko bai sani ba zai rika ɗaukan filayen sai yana sayarwa misali yana kashe kuɗi wannan babu inda haka ta taɓa faruwa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam bare a ce haka ta faru abin nan amma a kyautata wa uba ta hanyar bashi bukatun duk da yake so matukar dai bukatunsa ba sun saba wa shari'a ba to wannan shine a haƙu kuma shine abin da yake aujabu a kanta ya fi zama wajibi a kanta dangane da ubansa amma ba daidai bane shi kuma uba ya yi ta kokarin sai ya hana ɗansa sakar ɗan ya ɗan tara jari ya kwace ya cinye ya tara jari ya kwace ya cinye ka san dole ne ba za a yi zaman lafiya ba wannan yace ina son a warware mana wannan matsala ta tahrimu sabbid dahri wa dammihi haramcin zagin zamani da kuma sukan zamani shi ne kawo hadisin Abu Huraira da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa yu'zini ibnu adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru bi yadi al-amru uqallibu al-layla wa an-nahar dan adam yana cutar da ni yana zagin zamani alhalin ni ne zamani a hannuna al'amari yake ina gidiye dare da rana a wata ruwaya la tasubbu ad-dahra kada ku zagi zamani fa inni ana ad-dahru ni ne zamani yace kuma bayan ya ga wannan hadisin sai kuma ya ga maganar Anas da yake cewa almajiranta isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu hatta talqa rabbah ko ya hakuri babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo bayan sa ya fi zama sharri haka har lokacin da za ku sadu da ubangijinku Anas yace sami'tuhu min nabiyikum wannan magana na ji ta daga annabin ku sallallahu alaihi wasallama hadis da yana cikin Bukhari shi ne yace ya dibauce ya rude yaya zai warware wannan matsala wato mahallin iskalin sa shine da Anas yace wallazi ba'dahu sharrun minhu abinda ake nufi da sabbud dahri shine kawar da kai daga asbab mutum ne yayi wa kansa sanadiyar faruwar wani abu ko sakacin sa ko rashin kularsa ko kin jin nasiha ko kin jin to da kuma abinda ya same shi mara kyau sai kawai yace zamani ne wannan kawai zamani ne ya haifar min da wannan kaga wannan baya adalci baya adalci ya rika jingina wa zamani ya manta da cewa akwai sabab kuma akwai musabbibul asbab shine Allah ubangiji shi yake sabbaba asbab kuma duk abinda asbab din nan suka haifar ubangiji shi ya halicce shi kaga bai kamata ya rika zagin zamani ba, ya manta da cewa akwai sabab kuma akwai musabbibul asbab. Musabbibul asbab shine Allah. Shi yasa malamai suka ce da yake wa ala daru, abinda ake nufi da ala daru, suka ce ba a sifanta Allah da cewa yana daga cikin sunan Allah ad-daru, kada ka ce yana daga cikin sunan Allah ad-daru. Suka ce saboda ya fassara mai ake nufi da ala daru din shine uqallibu al-laila wan nahar, biya lil amru uqallibu al-laila wan nahar, al-amri duka a nuna yake ina jujjuye dare da rana, ma'ana duk abin da yake gudana yana gudana ne da mashi'ar Allah, da yardarsa da amincewarsa. Babu wani abin da zai gudana a ƙarƙashin mulkin Allah, ko a ce baya ƙarƙashin mulkin Allah ba kuma da mashi'arsa bane. To haka kada ɗan adam ya manta da wannan, in rashin lafiya ta same shi ya dauka Allah ne ya bashi, kada ya rika zagin rashin lafiya, ya rika zagin mura ko ciwon kai ko wani abu, ya dauka Ubangiji shi ya saukar masa da wannan. Akwai wanda zaka ji yana zagin zazzabi, ko yana zagin ciwon kai, ko malaria ta dame shi yana zagin ta, wannan duk yana mantawa da cewa Ubangiji shike kawo wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan, ya hana zagin zazzabi da sauransu. To zagin zazzabi kamar in aka tsaya aka ce za a yi ta tone-tone, sai ka ga wannan ya jawo ba zazzabin shi kana ga. Shi yasa ya ce ana biyadil amru, ai al'amari duka a hannu yake, lillahi al'amru min qablu wa min ba'd, duk wani al'amari daga Allah yake. Saboda haka kar ka manta da wannan, ka rika daukan cewa Ubangiji, kar ka dauka cewa zamani shi kawai shi ne ya haifar maka da wani abu. Ko kuma ka manta da asbab, nasubbu zamanana wal aibu fina walau nataqa zaman lahajana, muke da laifi amma muna zagin zamani, tare da cewa muke da laifi shi zamani ai ba zama zamani sai da abin da mutane suka haifar a cikin sa, ba shi lokacin da yake canzawa ba. Fitowar rana da faduwar ta duk suna nan da suke tun lokacin da Allah ya halitta sama da ƙasa, ba canza a kai ba, ta rika fitowa da kudu tana faduwa daga arewa, tana nan dai yadda take fitowa daga a gabar ta faɗi yamma, haka take ba ta canza ba. Mutanen cikin zamanin suke canzawa, za ka sai ka fahimci hadisin Anas a haka, wanda zai ba da sharrun minhu, yana nufin mutanen zamanin. Duk wani zamani da zai zo kana jin cewa ana cikin wani bala'i, ana cikin tashin hankali da matsatsi da waye da waye, sai ka ga in wani ya zo abin ya fi tsananta, ana nufin mutanen da za su zo a wannan zamanin, sai sun fi waɗanda suka wuce. Shi yasa za ka ga abubuwa suna ta faruwa. Wannan kuma ishara ne zuwa ga galibi, galibi abin da yake faruwa kenan, ko da ishara ila galib, amma akan samu wani abin da ya fita daga cikin wannan tsarin. Kaga akai ta samun sarakunan Banu Umayya waɗanda ba a ji daɗin sarautar wasu ba, kamar irin su Yazid ibn Muawiya, amma zuwan Abdulaziz Umar ibn Abdulaziz, afwan, zuwan Umar ibn Abdulaziz sai kowa ya gyara. Kaga anan wallazi ba'dahu khairun minhu, to amma irin wannan baya da yawa, baya da yawa, tafiya na tafiya, abubuwa na ƙara taɓarɓarewa, na ƙara canzawa, ɗabi'u za ka ga kuma canzawa, kullum abubuwa sababbi kake ji na taɓara da lalacewa, wanda da ba a san su ba, kullum tsara abubuwa fita suke daga hannun masu gyara, suna fin ƙarfinsu. Kaga wannan shine ma'anar wanda zai ba da hu sharrun minhu, ba ana nufin shi karan kansa zamanin ba, mutanen da suke cikin shi zamanin, zaka kakka ɗauka akwai rikicewa a ciki. Shin wajibi ne ga matar mutum ta dafa masa abinci, ko kuwa ake yana kan miji? A zamantakewar aure, zamantakewa ce ta taimakekeniya tsakanin miji da mata, wannan ita ce shine husnul ishra, kuma shine abinda tarihin annabi da sahabbansa ya nuna mana. Ba a ce wajibi ba ne ɗaya idan ba ce ba ta yi zunubi, to amma kuma babu kyakkyawar zamantakewa tsakanin ta da miji. Babu ta ce misali ita kullum sai mijin ta kawo mata abinci daga restaurant, tana cin abincin restaurant amma ba za ta yi dafa, ba za ta yi girki ba, ko ko a'a shi in ya dawo ya tuba babban rigar ta shiga kitchen ya dora mata tukunya ya girki ya bata, babu shakka wannan babu kyakkyawar ishara, babu kyakkyawar zamantakewa tsakanin ta. Kun ga yadda saboda wahala ta hidimar gida Fatima radiyallahu ta'ala anha, sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam in an samu bayi irin ribatri a ba ta dan aiki, annabi ya ce ta yi hakuri, ba a ba ta ba, aka bar ta ta ci gaba da yi wa sayyidina Ali aiki, da ita da mahaifiyar sayyidina Ali Fatima bintu Asad haka suke hidimar gida. To kaga wannan yar ashrafu khalqillah, mafi daukakar halitta shine manzo sallallahu alaihi wasallam yarinta ta zan haka dai a gidan bijinta to kuma wace ce za ta mura hanci da ce ta kafa karfin wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a gidanta matansa suke mata girki ba za ka samu hadisi dai ba da aka ce manzo Allah ya dora girki yana yi zai ci ya kan taya su wani aiki amma ba irin wannan ba akwai aikin da ya shafi mata akwai kuma abin da wani abin nan tagwa ta yage a dinke ta misali ko takalmi ya tsinke a gyara shi annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi wannan a gidansa akwai kuma aikin da nasu ne duk hakan karanta tarihin sahabbai za ga mata da su suke wannan su suke dora tukunya su girki to kuma ba na jin akwai waɗanda ya kamata a dauka a matsayin madubin hango kyawawan dabi'u kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mazan su da matan su da kanka tsaya kana binciken wajibi ne ko ko abijinta ne zai mata dan haka wacce kwanta take ita ba dan wannan aka halice ta ba akwai wasu kabilu suna nan su ba za su yi girki ba kullum ma suna goje suna shan iska sun yi shimfiɗa su da ƴaƴan su sai dai mijin duk inda zai je ko bara zai je ya samu abinci ya kawo masa ci ta ce ita ba dan wannan aka halice ta ba da ga wannan bai dace ba ya halatta mutum ya yi zikiri a zuciya ba tare da harshensa ya motsa ba wannan wasu wasi ne ba ba zikiri ba ba haka kai zikiri amalin lisan ne aiki ne na harshe la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah kaga yace lisanuka a hadisin karshe na bukhari kalimatani khafifatani ala lisani ثقيلتان في الميزان كذا خفيفتان على اللسان اما كان شيء كبه موتا با to ba dai kaga bai yi ba komai kenan saboda ka sai harshe ya motsa yake ce masa zikiri amma dau ka kudin ci abin a zuciya wannan wasu wasu ne kike yi kawai wanda yake a matsayin matsayin amfani da kalanda ta lokutan sallah domin wasu na cewa masu amfani da ita masallacin ɗan kalanda kalanda wani abu ne wanda ake fitar da lokuta na fulowar rana da faduwar ta da zawali da kuma kwanakin wata ta hanyar amfani da ilmul falak ko ilmul hay'a akwai bambanci tsakanin ilmul falak da ilmul tanji wasu waɗanda suke rudaddu suna hada tsakanin abun biyu ilmul falak daban ilmul tanji daban ilmul tanji shine jinginawa taurari tasiri ilimin da yake jinginawa taurari tasiri sai in tauraro kaza ya fito a rana kaza ba ta in taurari kaza ne kuma ya bayyana to akwai sa'a in kayi tafiya a rana kaza lokacin da tauraro kaza yake gabas to zaka yi nasara a tafiyarka in kuma kayi tafiya lokacin da ya koma yamma to zaka gamu da bala'i a tafiyarka ko kaka yi kasuwanci sai lokaci kaza yayin da tauraro kaza yake cikin abin nan manzilarsa kaza to kaga wannan suna jingina tasiri zuwa ga taurari wannan shine musulunci ya haramta wanda shi mutumin duk da yake da wannan yake yin wannan to yana sihiri ne manista bata shay'an min al-nujum fa qarita tabasa shay'an min al-sihr amma ilmul falak shine amfani da abin da gudanar taurari amma gudanar su domin bayyana al-amkina aw al-azmina gane gurare ko gane lokuta akan yi amfani da taurari don gane gurare shine wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun tun kafin zuwa musulunci larabawa suna da wannan ilimin balarabe zai yi tafiya a cikin sahara cikin dare ya fi gane hanya ma sama da yayi tafiya da rana inda cikin da saboda akwai tauraron da zai masa jagora ya iya gane cewa yanzu gabas yake yi kudu yake arewa yake yi ya kusa isa inda zai je ko kuma a da sauran tafiya ta hanyar taurarin da suke gudana a sama shi da Allah ya gaya musu irin ni'imar da ya musu shi ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun alamat su ne a wani da ya sanya su alamomi ne da ake gane guri ake gane hanya hakanan ana gane lissafi na lokaci lissafi na kwanaki na watanni na shekaru huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب والحساب ان شيء للسافي للسافي نلو كتا دكا باك علم الفلك علمين اذا اكا جنا شيء اكام اسباب وانا دسكي ظاهرة باك مر علم التنجيم باك شيء ان جنا شيء اكام وسؤال اسباب الخفية اكام قيبي اما شيء علم الفلك ko ilmul hay'a an gina shi ne akan sababban da suke bayyanannu ubangiji ya sanya su kowanne kowa ya karanci wannan abin zai iya gane shi yasa za ka ga Ibn Taymiyyah a cikin fatawansa inda yake maganar a cikin mujalladi ko na 26 ko na 22 inda yake maganar kusufin rana da kusufin wata kusufin rana da kusufin wata kusufin rana galibi yana kasancewa fi ayyamin israr wato karshen wata alqadari karshen sa ake kusufin kusufin rana kusufin wata kuma yana kasancewa fi ayyamin ibdam wato lokacin da wata yake abin nan tsakiyan abin nan tsakiyan wata kamar 13 14 15 din nan lokacin da yake zama badr wannan kusan ilimi ne ya tabbatar da haka Ibn Taymiyyah yana cewa ba a taba yin kusufi ba ba a wannan na wata ba a ayyamul ibdar ba ba a taba kusufin rana ba a ayyamul isra ba shi yasa wajen tantance lokacin da dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu Ibrahim farkon wata ne ko karshen wata ne anan yayi ba wasu gyara a lokacin an yi kusufu shams kusufu shams yana kasancewa a ayyamul isra to wasu suka ce ai al-ashir muharram ne ya rasu sai su kaga waɗannan ba sa abin da suke yi ba ashir muharram farkon wata ne farkon wata ba a kusufin rana sai karshen wata har ma yake cewa shi wannan ilimi kusan idan malaman falaki suka haɗu akan magana ɗaya yace da wuya ne kaga sun kuskure da wuya ne bata faru ba kuma kai ma kana ganin a waje ɗinka in suka ce ranar kaza za a yi kusufin rana ko kusufin wata ranar ba za ta zo ta wuce ba ai ba saboda abin ne yake cewa kamar ka san yau talata gobe wace rana laraba jibi fa alhamis yanzu rana ta faɗi ka san dare ake ci da sanar rana ta kuma fitowa ka san an shiga me an shiga laraba rana na faɗuwa dan laraba yanayin laraba ya tafi an shiga daren kuma alhamis wannan ba ilimin gaibi bane ba wai gaibi ka sani ba dan ka san cewa gobe laraba ji ba alhamis a ce a tsaya akai ka san ma fi gani a wannan abu ne da yake ake gina shi akan mushahada saboda ka ilmul falak ilimi ne wanda yake da shi yasa za ka ga hatta masallatai a ƙasa mai tsarki gaba daya suna amfani da taqwim ummul qura akwai ma san da aka samu sabani tsakanin malamai kan cewa taqwim ummul qura din nan hanya yana tafiya daidai ba a samu ƙarin minti biyar ba wanda wasu suka ce an samu ƙarin minti biyar don haka duk abinda suka bayar to ka abin nan an samu ƙarin minti biyar na duk abinda suka bayar ka rage minti biyar a ciki wasu kuma suka ce a'a daidai yake tafiya sai Ibn Baz suna cikin wanda suka ce daidai yake tafiya babu akwai wani malamin falaki mutumin Pakistan kusan shi ne wanda ya aka samu su shi wannan aiki abinda na taqwim ummul qura haka da shi suke amfani wajen tantance shi yasa in kai sallah a harami mai tsarki ana gama sallah za a rubuta maka sanda za a isha yi za a gari ko ba gaba ne ana gama za ga a rubuta maka ga lokacin da za a isha za ga wancan kuma gefe ana gaya maka ga a sanda za a tuba kaga lokacin bai yi ba amma saboda suna da taqwim na shekara wanda ana gina shi ne akan wannan ilmul falak da ubangiji ya hore ya abin nan to saboda haka wani zafin kai in bai gane abu ba to sai likaniyarsa sai ta sashe wani guri kuma ya ta rigima da mutane ya danganta kawai ka ce ko dai su waɗannan da suka yi ita wannan kalandar ba ƙwararru ba ne ka gano kuskuren su a guri kaza a guri kaza a guri kaza to ka ga nan da ilimi za ka yi talenjin sai ka faɗi hujjojinka kai ma ka zazzana yadda abubuwan suke sai a je kuma a yi hukunci a ga cewa kai ka fi hujja amma ka ce gaba ɗaya haramun ne ko baya da kyau kaga wannan zafin kai ne wanda ba a taɓa samun wani malami muttafaqun alaihi ne in tauhidi kake magana akwai wanda sun fi ka tauhidi to abin da suke faɗa kenan saboda haka jama'a ya kamata a rika auna abu da ilimi a daina saurin gaggawan yanke hukunci in kana da wani ɗan abin da yake so sa maka rai to yi kokari ka tuntuɓi ɗan uwanka ɗaliban ilimi ku tattauna kafin ka fito ka fasa kai cikin jama'a kuma ya ƙwayyace musu wari haka sai wannan ɓanne wari kaga ba san fasa shi saboda haka babu wata illa ya danganta kawai dai ka ce kalandar wanda suka yi ta ba ƙwararru ba ne ka gano cewa akwai inda aka samu ko takdimin lokaci ko abin nan kai kuma za ka gina naka akan ilimi to amma ba karanta ilimin ba sai za ka yi wannan kaga kenan sai zaran nan da malam Adam yayi wata sanarwa ta daure mun kai da munasaba ta sa zan bar san cewa asuba za ta kama kaza biyar da minti da rabi da minti biyar wanda kuma tattanzawa yake yau tana iya kama haka gobe kuma ta kai da 40 jibi kuma ta saboda tafiyar rana din da tafiyar wadannan falak din ba a tsaye take a bude ba da haka baka iya kulle mutane da wani lokaci guda daya ko dai ka basu su duba kowa zai duba in yana iya duba alfijir din ko kuma a dauki kalandar kwararru a yi amfani da ita amma a ce ga wata sanarwa guda daya wanda sai dai an kullun sai za ka zo ka sanar ana yin haka yanzu kamar a Kano akwai falaki wanda kullun za a sanar a rediyo yau gashi rana gobe kaza za alfijir zai keto kaza gobe kuma za ka iya samun kari in ka kula kullun yanzu karuwa abin yake za ka iya samun kari amma ba zai yiwu a samu sau daya ba kuma watakila dai har yanzu ban kuma je an kuma sanar da na wani lokaci ba ko ai ba da sati ba ne musan abin da yake canzawa a kusan kullum ta yi kwana biyu uku sai ya canza kuma sannan waɗanda za su yi wannan ɗin ya zama suna da wannan ilimin falak ɗin ba kawai haka da ka za su riƙa fita suna abin nan ba ya zama da suna da wannan ilimin zai taimaka sosai musamman abin da kake so ya zama doka ka yada shi in mutum shi zai yi amfani da karan kansa ladan ne ya kware yana iya gani to ya gani amma kai ya zama wani abu da zai zama doka gaba ɗaya ina ga lokaci ya yi don haka a hakura akwai wanda ya rubuto tambaya akan talaqul ghadban wanda yake cikin hushi idan yayi saki ya saku saboda ya ji wani malamin ya ce bai saku ba ina ga wannan yana buƙatar dan ƙarin bayani sai a hakuri sai sati mai zuwa insha Allah ma an samu tambayar ta sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh